sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Kasar Russia ta yi ikirarin kwace birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin kasar Ukraine bayan da mayakan Ukraine suka makale a cikin masana'antar sarrafa ƙarfin birnin da aka yi wa ƙawanya. Ministan tsaron Russia Sergei Shoigu ya faɗa wa shugaba Vladimir Putin cewa ma'aikatan ƙarfin na Azovstal da birnin gabaki ɗaya sun samu cikakken ƴanci a cewar wata sanarwa da ma'aikatan tsaron Russia ta fitar a jiya Juma'a. Nan da nan babu wani tabbaci kai tsaye daga bangaren Ukraine cewa Mariupol na ƙarƙashin ikon Russia. A jiya Juma'a shugaban Faransa Emmanuel Macron ya naɗa sabbin ministocin harkokin waje da na tsaro a wani bangare na yi wa gwamnatin sa garan bawul da nufin samar da wani sabon salo na tunkarin zaben 'yan majalisar dokoki a wata mai zuwa. Ya zaɓi jakadiyar Faransa a birnin London Catherine Colonna a matsayin ministar harkokin wajen ƙasar, lamarin da ya sa ta zama mace ta biyu da ta taɓa riƙe wannan babban muƙami. Sebastian Lecornu, tsohon ministan kula da yankin ƙetare, an ƙara masa girma zuwa ma'aikatan tsaro kamar yadda babban hafsoshin Macron Alexis Kola ya sanar a fadar shugaban ƙasa. Macron ya yanke shawarar gudanar da garan bawula waɗannan manyan ma'aikatu ne duk da rikicin da ake gwabzawa a Ukraine, yaki mafi girma a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Macron dai yana buƙatar rinjayi a zaɓen majalisar dokokin ƙasar da za a gudanar a wata mai zuwa domin aiwatar da manufofinsa na cikin gida da suka haɗa da walwalar al'umma da sauye-sauyen fansho da kuma rage haraji. Shawarar da Taliban ta yanke ta rusar da hukumar kare haƙƙin bil'adama mai zaman kanta a Afghanistan gagaruman koma baya ce ga ƙasar a cewar ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama. Masu suka sun mayar da martani dan take bayan da hukumomin Taliban suka faɗa a ranar Talata cewa sun cire hukumar 'yancin bil'adama ta AIHRC da wasu hukumomi da suka ce ba su da muhimmanci saboda gazawar kasafin kuɗin da dala miliyan 500. Saboda muna ganin waɗannan hukumomin ba su da muhimmanci kuma ba a ƙara su a cikin kasafin kuɗi ba, to fa an rusa su, inji Inamullah Samangani, mataimakin kakakin gwamnatin Taliban, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Dama abu ne da muke hasashe daga ƙungiyar Taliban wadda ba ta da tarihi mai daɗi akan batun 'yancin bil'adama, inji Muhammad Na'im Nazari, tsohon mataimakin shugaban hukumar 'yancin bil'adama ta Afghanistan ko kuma AIHRC a taƙaice. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a gwamnatin kasar Lebanon mai barin gado ta amince da wani shirin farfaɗo da tattalin arzikin kasar domin fitar da kasar ta yankin gabas da tsakiya daga taɓarɓarewar tattalin arziki, inji ministan yaɗa labaran kasar. Wannan ci gaban da ya zo ne yayin taron majalisar ministocin kasar na ƙarshe kafin ta zama gwamnatin riƙon ƙwarya bayan zaɓe 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata. Wannan shiri wani matakin farko ne na tafiya mai wahala da tsarkakiya tare da burin kubutar da ƙasar Lebanon daga taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni a tarihinta na zamanin nan. Matsalar da ta ɓarke a watan Oktoba shekarar 2019 wadda ta haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar ta samo asali ne a cikin shekaru da dama na cin hanci da rashawa da rashin iya gudanar da mulki. A ƙarshe, masana kimiyya da suke sa ido akan bullar cutar kiyan dambiri a Afirka sun ce sun yi mamakin yadda cutar ta bulla a Turai da arewacin Amurka. A baya ana ganin wannan cutar ne mai alaka da kyanda a tsakanin mutanen da ke da alaka da Afirka ta tsakiya da kuma yammacin Afirka. Amma a cikin makon da ya gabata, cutar ta bulla a Birtaniya, Spain, Portugal, Italiya, Amurka, Sweden da kuma Canada, inda matasa da ba su taɓa zuwa nahiyar Afirka ba aka tabbatar da sun kamu da cutar. Ƙasashen Faransa da Jamus da Belgium da kuma Australia su ma sun tabbatar da bullar cutar ta farko a jiya Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba irin matakai da rundunar yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya ke dauka domin ganin ta kawo karshen aika-aika masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa da ma yaki da sauran miyagun laifuka a birnin to madalla a wannan mako ne Kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayya Mr. Sunday Babaji ya yi taron manema labarai inda ya gabatar wa 'yan jaridun wasu rikakkun 'yan garkuwa da mutane waɗanda suke addabar wasu sassa na birnin Abuja da kuma yankin jihar Niger. Jim kaɗan bayan kammala wannan taro, na samu tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan Abujan da kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance.
Akwai wasu ƙauyukan area Abaji ana kira wurin Yaba. Adaba to yana border ne da Niger State to wayannan yan kidnappers da bandits suna zama a wurin to sai muka samu labari to sai muka shirya da kidnapping namu da su local vigilantes destiny hunters muka far musu da muka samu labari to Allah cikin ikon sa da muka far musu to shine muka samu kama guda ɗaya daga cikin su kuma muka samu recovery na GPMG wani bindiga wanda mai jigida mai sarrafa kansa sannan kuma daga baya kuma muka saki komawa da muka kama ɗayan ya kai mu inda su camp din su wato inda suke zama cikin daji to anan suka ce muka saki far musu kuma muka saki samu AK-47 guda uku daga baya muka koma kuma muka samu AK-49 guda daya da wayannan artasan da kuka gani muka nuna
kamar su waɗannan waɗanda suke garkuwa da mutanen sun muku bayanin kaɗan daga cikin lifkon da suka auka suka aikata baya
eh sun gaya mana sun ce su suke kidnapping mutane ta area Kwali Abaji da can gurin Kuje sun ce su suke eh tabbas
kaman kun kama suna cikin yankin babban birnin tarayya ko a bangaren jihar Niger
eh a border ne bangaren jihar Niger amma muna sharing border ba a magane iyakan don ita adaban da mayaki din duk kusan a hade suke eh to anan muka kama su
a baya na san an yi kuka dangane da matsalan garkuwa da mutane a nan babban birnin tarayya Abuja har ministan Abuja ya kira wani taron tsaro kwanakin baya wanda har kayo jabi a manema labaru a lokacin kamar wanne kokari kuka kara daga wancan lokacin zuwa yanzu dangane da ganin cewa an samar da zaman lafiya a wannan birnin
eh da ya kira mu kuma yadda ka faɗa ne bayani to daga nan sai muka kara aini na kaya na aiki muka sayaran mu sosai to shine yake haifar mana da wayannan nasarorin da muke kuma ina tabbatar maka tun lokacin da aka kira muka wannan magana bamu sake samu wani case na garkuwa da mutane zuwa yanzu ba
kamar menene yasa ba sake samu din ba
eh wato domin wannan deployment da muka yi mun tura yan sanda cikin kauyuka mun sake hada kai da su mutane cikin gari su vigilante da mafarauta na wurin duk mun tsaya a wurin sosai suna ba mu goyon baya da sarakuna da shi minister da inspector general police duk suna ba mu goyon baya yanzu duk mun tura mutane cikin dawadin nan
yawa kuma shi na kwanakin baya ana ta koken cewar kamar waɗannan banditin sun zagaye Abuja akan tsaunuka da sauransu mutane suna fargaba akan yadda ake yawan samun wannan kisan a wajen gari a baya can ya zuwa yanzu na san kwanakin baya kun yi operation a Western Duas ko za ka yi wa masu sauraron karin bayani
eh don mun samu labari cewa an zagaye birnin tarayyar Abuja sai muka yi organizing operation tare da duk security agencies Air Force, Navy, Immigration, Civil Defense, NDLEA, PSS duk muka shiga daji muka yi operation kwana uku duk dajin da suke surrounding Abuja muka fatattake su ba kowa da muka samu kuma har yanzu ministan FCT yana da yana cikin waɗanda suke taimaka mana muka hada wani operation wanda ake kira na G7 wato jihohi bakwai da suka zagaye birnin tarayyan Abuja haka kuma muka sake fita irin wannan operation mun yi wurin sati ɗaya muna yi shi ma an yi nasara yanzu muna tabbatar da mutane ba wasu bandit wanda suka zagaye Abuja
yawa kamar wannan operation na G7 za mu so mu samu ƙarin bayani akan sa
eh wato jihohi bakwai wanda suka zagaye Abuja sai ita Benue ta nuna interest ita ma tace tana so ta shiga ciki even though ba ta sharing border da Abuja amma sauran jihohi shida muna da border da su to shine su gwamnonin da ministan FCT suka taba zama a shekarun baya suka ce ya kamata a samu matsaya idan aka koro bandits din nan sai daga Niger ko su shigo Abuja ko an kore su Abuja su shiga Kaduna ko an kore su sai aka ce to why not su hada kai a ga yadda za a yi operation jointly kuma ya attack din su simultaneously to shine suka kawo wannan idea din kuma cikin ikon Allah kwalliya tana biyan wannan
kudin sabulu wato ina fahimce ka wato in kun fara operation daga nan Abuja su ma sauran jihohi suna daga ku lokaci
guda lokaci muna hada tare na lokaci ɗaya mu don muna gaya musu mu shiga lokaci ɗaya
dai to kawo yanzu za a ce an samu abin da ake so
an samu insha Allah an samu sosai akwai nasara sosai
kaman karin bayani akan nasarar
kwanan baya da muka yi tsakanin mu Buhari da Kaduna akwai wani kauye gawo mun shiga sosai da yan Kaduna da yan Niger da yan FCT akwai inda suka yi daba su yan garkuwa da mutane mun ga wurin mun ga inda suke dafa abinci mun ga mai to muna ganin ko sun samu labarin za mu zo ne muka taro suka bar wurin to tun lokacin aka samu zaman lafiya a wurin haka mun yi ta nasarawan toto wurin rubuci har muna sharing border da nasarawa nan ma mun yi sannan gashi nan tsakanin mu da Dobi Gurara da Niger State ga na Adaba da Yaba da muka yi yanzu kuma to shine
kaman kuma kana ga menene ke kawo waɗannan aikata laifuka ɗin ne tsakanin al'umma a irin tunanin ku ne jami'an tsaro
to a gaskiya yana da wuya a ce ga abu daya da yake sawa a aikata irin waɗannan amma ba zai rasa nasaba ga proliferation wato shigowar makamai tunda aka samu matsala a Libya gaskiya makamai sun shigo West Africa sosai Nigeria kuma is not an exception makamai nan suna haɗin mutane in ba haka ba ya zaka ga mutum 4-5 su rike AK-47 su shiga gari kaji wai sun kore mutum 50 ai wannan makamin ne kawai to taya suka samu makamin saboda ya shigo ne to shi yasa gwamnati kuma take tashi tsaye daga cewa borders din mu sun dauki matakai saboda wayannan abubuwa ba za su dinga shigowa
kamar a wannan fare da kuka yi yau kun nuna wata babbar bindiga mai ciki da kamar wannan ne karfin illan da za ta yi musamman yan fanje ta a garuruwa ko a kauyuka
ai wannan bindiga GPMG ne jigidan nan ba karamin barna take ba ai gabaki daya ma in ba security agencies kamar military da police ba ma wanda is prohibited ba wanda ya kamata a ce yana hannunsa amma yau gashi Allah ya bamu nasara mun kwato shi a gaban hannun wayannan yan ta'adda din to gabaki daya yana da babban illa babban bindiga ne sosai tunda kaji mai sarrafa kansa mai jigida gabaki daya
kuma na ga ka nuna wasu mutane guda uku waɗanda su kuma ba yan garkuwa bane su waɗanda me suka yi
eh is very important ka san idan aka ce youth copper a yadda muke fadi kaman yan bautawa kasa ko youth copper masu yi wa kasa hidima so NYSC aka ga gawanta a yare akan hanya to ta yadda ma MD mai tama division din suka gane wando ne suka gane kaman kalan na NYSC sai suka ce kai suka rubuta NYSC muka rubuta NYSC cewa ga wata yarinya fa mun ga gawanta to shine fa aka fara bincike to shine har ya kawo mu ga ganewa cikin yadda muka yi binciken Allah da ikon sa a sai wata yarinya ne wanda wai wannan youth coffin tana tare da munnan saurayinta shine ta ga kaman ita wancan ta sha wahala ta yi shekara 7 da shi bai mata komai ba bai aure ta ba sai wannan kuma ta zo tana so ta kwace mata sai ta bude wani kaman takarda na me kuke ce Facebook ko yawa shine ta jawo ta take ta zo su yi kawanci to a ranan ta aikata na aikawan suka jefar da ita kan hanya to amma gashi Allah cikin ikon sa mun karma ita.
To waɗannan sassar gaba ɗaya me za ku yi da su?
Insha Allah muka kammala bincike za mu gofanar da su gaban kuliya. Kotu kenan.
To ban sani ba ku a cikin jawabin da kake turanci kaman kai wani kira na musamman ga mazauna birnin Abuja me kake so ga mu?
Abunda na kira ga su mutanen mazauna Abuja ban san yadda zan faɗe shi a Hausa ba, su zama security conscious, su dinga taka tsantsan da inda za su je, da irin waɗanda za su dinga mu'amala da su, da kuma su dinga kar su dinga barin mutane su san mu'amalolin su, kamar su san account da suke da shi ko menene ko irin halin da suke ciki. Tunda kidnappers din nan ai ba sa operating sai da information, wani fa mai kuɗi ne, wani mun ga irin kuɗin da ya samu zuwa kaza, sai ka ga kidnappers
zai shafi ya
ga yawa. To shine shawaran da zan bayar, sannan kuma su dinga ba mu labarai cikin gaggawa in suka ga wani abin da ba su
gane ba,
ya gane shi ko sun gane ba.
To kuma shi mun gode ka.
Su sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, ku kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron gidan radio murya Amurka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari, shirin da ke zagayawa lungu da sako don zakulo garuruwa masu tarihi. Sunana Abdulrahman Kabir Jani dauke da shirin. Ya a cikin shirin muna garin Kwami na karamar hukumar Batagarawa, kuma muna tare da dattijo Malam Ahmad Lema don jin tarihin wannan gari na Kwami.
Shi Kwami wata unguwa ce ta Fulani kamar kilomita ɗaya arewa maso yamma ta garin Batagarawa. A yau ta haɗa da wani yanki Rubu da Tsauni da Agama da kwalejin ilimi ta tarayya ta Kaduna wata FCE da kuma gidajen masu sauƙin kuɗi wata Batagarawa Low Cost da Katsina Polytechnic. Duk yanki ne na Kwami. Kwami ta kasu kashi uku bayan wanda ya kafa ta ya rasu. Akwai Kwami Nini wadda ke cikin Kwami Karama wadda nan ne shi ainihin wanda ya kafa Kwamin ya zauna. Shi sunan shi Ahmadu ya zo da matarsa da kuma tawargarsa. Annabi Abdulmin ne wanda ya kawata ya zauna da iyalansa. Kwamin ta kasance neman ilimi da neman ilimin musulunci aka yi bai muhimmanci. Daga bayan nan da ilimin zamani ya zo kuma sun gube sosai da sosai. Da aka samu fitattun masu ilimin zamani da ake takama da su a faɗin karamakon Batagarawa. Akwai Kwami kuma guda wadda ke Kwamin Abba wadda aka fi sani da ƴan kuma. Mutanen nan ɗin kuma sun kasance malamai ne, kuma suna kiwo suna noma, kuma Abbai sun mallaka da shanu waɗannan mutane. Daga bisani sai Abdullahi Abba ya tashi daga nan ya koma ya kafa wani ƙarshen Rubu gashi nan gab da FCE Katsina. Ainihin ma'anar karma ita kanta ta Kwami. Kalmar Kwami to asalin sa ana nufin wato komi, wato lokacin da wannan kalmar duk wanda aka danganta da shi ana nufin yana da wadatar komi bakin gwargwado arziki irin da. A nan gida mun samu tarihin cewa a dalilin Kwama ta kasar Sokoto wadda yake sana kusa da wani gari ake cewa Rara a cikin karamar hukumar Raba inda sadda wani fito. To daga nan shi wannan Ahmadu ya taso wanda sai ya samu wurin kuma suna Kwami.
Kwami waɗanne irin mutane a wannan gari na Kwami ko kuma su Kwama suka yi mu'amala da su?
Kwama sun yi mu'amala da mutane da dama, daga cikinsu akwai Hambalawa da ƴan Dakawa da Zorawa da mutanen Agama. Hambalawa nan sanannu ne, su ne mutanen unguwar Kaji a halin yanzu. Lokacin da shi shugaban na Kwami Ahmad zai taho da tawagarsa ya buƙaci wani wanda ke cikin Muhammadu Gizama wanda yake shi ne asalin mutanen unguwar Kali, ya buƙace shi da su taho tare saboda a lokacin aka samu mahara da mayaƙa masu kamen bayi. Suka lalle shi da farko ya ƙi biyo su, to amma ya amince suka taho tare. Kuma lokacin suna tafiya cikin dare, dalili kuwa saboda kada ku rubuta mayaƙa su yaƙe ku. To kuma dole an sai da maharba. To kuma shi wannan Muhammadu Gaman gaskiya shahararren mutum ne. Saboda haka suka taho suka sauka da suka zo su cikin Katsina ba. Shi Ahmadu ya zanna Kwami, shi kuma Muhammadu Gaman ya zanna Makurɗi, ka ta nan da kawo ɗin kayan ɗan ɗagoro da kawo Shabbala kawai yana nan kuma kabarin sa yana nan shi wanda Muhammadu ke zama din sun taho tare sun zauna shi ma malami ne yayi ta karance karantar da mutane nan wajen gewan din su abukur da sauran kauyuka da ke nan wajen shi kuma Ahmadu sai ya zauna anan kwami
nam wannan gari na kwami da mutanen shi menene suka shahara akan shi
to mutanen kwami gaskiya magana sun shahara akan ilimin addinin musulunci saboda ma can malamai ne sun taso suna ta yada addini saboda sun shahara kware da gaskiya wajen karantar da addini da kuma musamman limanci anan a garin Batagarawa zamu ga cewa tunda aka ga garin Batagarawa su suka fara limanci a Batagarawa da farko akwai wanda ya fara limanci a Batagarawa Abdulmumin ne ni dan Umar Kaki kasan Ahmadu shi ne Muhammadu ya Umar Kaki to Umar Kaki wadanda ya da yafa Abdulmumin shi ne ya fara yin limanci a Batagarawa amma a lokacin da yake ba sallar Juma'a irin abin yawanci ku za ka ga ba musallatar Juma'a saboda wani kawai mutane yan kadan ne yawanci sai an ji irin manyan gidajen suka tsuna saboda haka a jerin limamin da aka samu cewa ɗan mutan shahararru ne Abdulmumin shi ya fara yin limanci a Batagarawa daga nan sai wani su dan dotan cafe to shi wanda ana cewa da san cewa dan uwansu ne ya taso daga can wajen garin da suke ya je cafe ya zauna sannan daga baya ya zo gano dangin shi anan ya zauna to yayi limanci saboda haka kaga sun shahara kenan wajen idan aka fara limanci a Batagara su ke limanci
nam wadannan abubuwa ne na tarihi wannan garin na kwami yake da shi
abubuwan tarihi da garin kwami yake da shi babban dai abin da ya fi nuna da tarihin kwami a lokacin shi ne wannan giginya da addu'ar na ga maka wanda suke amma sun mutu ba da daɗewa ba wanda ke gudun mun san su saboda ainihin nan ne inda Ahmadu ke kabarin shi yana nan da kuma akwai itatuwa yanzu akwai kukoki guda biyar waɗanda lalle an ce tun daɗe kware daga sai da kaje wurin sa ne kasan a da din da gari yake ko za ka ci ana samun itatuwa musamman irin kukoki to akwai kukoki suna nan har yanzu in mutum yana so izi zai gani akwai kuma wani katon durmi wanda da an ce an yi ta kofar kwaya ana hange saboda tsananin girman su da tsawon sa wanda annan suke kafin jilin su na karatu na ake karatu a durmi to shi ma dai ba shi amma da kokon shi sannan kuma akwai rafin waje shi yana nan da zaka ka ji za ka gani shi wanda su so gina yana nan ana ta gyara shi ana amfani da shi ana ban ruwan shanu ana mutane suna zafsa da ebulwa suna sha sannan akwai kuma rafin yamma shi ma yana nan amma dai shi ma kusan ya an ga amfani saboda unguwa ta kai wurin mutane sun cike shi da shara sannan akwai wata korama wadda ake cewa fanga wadda ta raba wurin ga kauyukan kwami karama da kwami babba wato rubu akwai korama na wadda ta raba ainihin wurin ba ga kuma abu da wani tarihi sannan kuma akwai kaburra suna nan na ainihin waɗanda suka fara kwami
a lokacin wannan gari na kwami wace sana'a ce mutanen garin kwami suke
to sana'ar da mutanen kwami suke yi a lokacin sana'a ce irin ta yau da kullum wanda aka saba da ita wanda tun farko ka san abinda mutane suka fi shi ne dai noma da kiwo musamman Fulani to mutane sun shahara kware da gaskiya wajen noma da kiwo suna ciwon dabbobi har da kananan dabbobi to dan ni kaina nan shaida ne na tashi muna da shanu kafin zo primary school lokacin da aka sa makaranta sai na je na hawo tatsa a garken shanun mu na kawo gida sannan in tawo da komai in tawo ta gara in yi karatu sun ba da gudunmuwa kware wajen ba da magunguna kasan Fulani suna da kulkula musamman ciwon da dabbobi in ciwon shanu sauransu suna ba da magunguna sosai ana zuwa daga ko'ina ana amsar magunguna sannan kuma kaga suna taimakawa kwarai wajen saidawa gurza naman nan wanda ana samun fatu akwai da abubuwa da wanda ake samu ga man shanu ga nono da sauransu
wani kalubale wannan gari yake fuskanta
to wannan gari kalubalen da ya fuskanta na farko dai babu shi saboda an riga duk mutanen sun tashi sun yi hijira abin da ya rage shine kamar rubu da agama to rubun nan tun da su duk bangare na kwami yanzu zamanin shi ya shigo musu gaskiya magana saboda za ka ga cewa duk yawanci ƴaƴan makaranta sun cika gari kuma kan inda muka ƴan zamani da mutane daban-daban suke tahowa za ka samu abubuwa waɗanda suka saba ma al'adar mutane da addini za ka ga cewa yanzu mutum kawai sai yanka gida ne sai dan yanka kawai sai ya bar daki haya to wannan akwai kalubale kwarai wajen wannan abin da ka samu wajen rubun nan da kuma agama sannan kuma za ka sha kusan gonakin da an sayar da su wanda a da ba sun je ka abada sannan mutanen sun fatsama sun tafi wurare irin su cikin kasar akwai su Kano Maiduguri Lagos duk za ka ci akwai mutanen gwani sannan kuma su saboda wajen tafi aikin haji za ka ci an saka muna dangi a Chadi da Masar da Sudan wanda yake akwai inda mahaiz ana ziyarar juna tsakaninmu da su
Tuma da la masu sauraro a nan zamu diga mu shirin aya yanzu a madadin wanda aka ji mu da shi Dattijo Amal Lema da gidan rediyon murar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku
Tuma da la wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.